sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim ka almasi garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 9 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Wata fashewar bom mai karfin gaske a jiya Asabar kusa da makarantar ƴan mata a Kabul da kasar Afghanistan ta kashe kalla mutane 50. Cibiyar jin haƙƙin da ke bibiyar cutar coronavirus ta ce ta samu sabbin kamuwa da cutar har miliyan 157.7 a faɗin duniya yau Lahadi. Zaftarewar ƙasa a wata mahaƙar zinariya ta kashe aƙalla mutane 15 a arewa maso gabashin Guinea, in ji gwamnati a yau Lahadi.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa an yi wani babban taro kan yadda 'yan Najeriya mazauna kasashen waje ke fama da rashin ingantaccen taimako a jakadance.
'Yan Najeriya mazaunan kasashen waje sun bayyana irin yanayin da suke samun kansu sakamakon jinkiri daga ofisoshin jakadancin Najeriya waɗannan kasashe.
Za a ji cewa malamai na cewa ba laifi bane a yi kaffa-kaffa yayin da ake gudanar da ayyukan ibada na goman ƙarshe saboda dalilai na tsaro.
Ga ka'idar mu ta mu musulmi ta yadda da dara bisa da duk Allah ta'ala ya tsara al'amari to zamu yadda da haka nan.
Sannan za a ji cewa manoman shinkafa a Najeriya sun yi gargadi kan illar sakin shinkafar ƴan sumugal da aka yi ta kamawa.
Indai har hakan za ta faru to mu kuma investment mu ko in ce kudaden hannun jari da muka saka a cikin wannan harka za ta zama ta lalace. Indai shinkafar waje za ta dinga shigowa ta fasa kauri.
Kamar kowace ranar Lahadi yau ma Shamsi Hamza Ibrahim na tafa da shirin nan nata na matasa a duniyar gizo. Za a kuma ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Muna kuma tafa da falalar Ramadan, albarkacin wata mai tsarki na Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Wata fashewar wani bom mai karfin gaske jiya Asabar kusa da makarantar ƴan mata a Kabul na kasar Afghanistan ta kashe kalla mutane 50 tare da jikkata wasu sama da 100. Ma'aikatar cikin gida ta ce tana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu. Harin bom din na maraice ya faru ne a unguwar da mabiya 100 kashi a suka fi yawa a garin Dash Ibarchi. Kakakin ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan Tariq Aryan ya ci galibin yara matasa na daga cikin waɗanda abin ya shafa. Waɗanda suka shirya lamarin sun ce harin ya fusata mazauna yankin, waɗanda suka kai wa motocin ɗaukar marasa lafiya hari, lamarin da ya kawo cikas ga aikin ceto saboda sun fusata da gwamnati saboda gazawarta na samar da ingantaccen tsaro. Cibiyar jin haƙƙin da ke bibiyar cutar coronavirus ta ce ta samu sabbin kamuwa da cutar COVID-19 har miliyan 157.7 a faɗin duniya a safiyar yau Lahadi. Waɗanda cutar ta kashe kuma kimanin mutane miliyan 3.3. Yau Lahadi ƙasar ta India ta samu sabbin kamuwa da cutar sama da 403, kuma sama da mutane 4000 sun mutu a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Masana sun ce akwai yiwuwar ba kirga daidai ba. Prime Minister India Narendra Modi bai sanya takunkumi a duk fadin kasar ba don taimaka wajen hana yaduwar kwayar cutar coronavirus ba. Duk da kiraye-kirayen da 'yan siyasar jami'an kiwon lafiya ke yi, wasu kananan hukumomi sun shirya takunkumi a yankunan da ke ƙarƙashin ikonsu. Martanin da gwamnatin Myanmar ta nuna game da shirin da ta amince da shi tare da makwabtanta na yanki don fitar da kasar daga cikin halin durƙushewa yana haifar da shakku game da ƙudurin mulkin na cika alƙawarin da ta ɗauka nan ba da jimawa ba. Tun lokacin da sojojin Myanmar suka hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula a ƙasar ranar 1 ga watan Fabrairu, sojoji sun harbe tare da kashe ɗaruruwan yawancin masu zanga-zangar lumana da ba sa ɗauke da makami, tare da tura dubban mutane zuwa makwabtan India da Thailand da neman mafaka. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da wakilai suna gargaɗi game da tashin hankalin da ke faruwa. A wani yunkurin kiyaye rikicin daga cigaba da dagulewa, shugabannin kungiyar mambobi 10 na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya waɗanda suka da Myanmar sun hada a Jakarta ta Indonesia a ranar 24 ga watan Afrilu da shugabannin juyin mulkin Min Aung Hlaing. Wata sanarwa da shugaban kungiyar na yanzu Brunei ta ce shugabannin sun cimma yarjejeniya guda 5 gami da kira ga a kawo ƙarshen tashin hankalin nan take da tattaunawa tsakanin dukkan bangarorin da abin ya shafa.
An jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda aka yi wani babban taro kan irin matsalolin da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje kan fuskanta saboda rashin cikakken taimako daga ofishin jakarancin ƙasar, wanda na baya-bayan nan shine batun sabunta takardu. Daga Abuja ga Halima Abdulrauf da cikakken rahoton.
Taron karawa juna sani da hukumar NITCOM ta kaddamar da ya samu halakkar masu ruwa da tsaki kama daga ministan ma'aikatar ayyukan cikin gida Rauf Arebeshola, karamin ministan harkokin waje Zubairu Dada, shugaban NITCOM Abike Dabiri Erewa, ɗan Najeriya mazaunan ƙasashen waje da suka kunshi ma'aikata da ma'an kasuwa, inda aka tattauna batutuwa da suka zamo ruwan dare ga 'yan Najeriya mazaunan ƙasashen waje da dama da ma yana tsarin samun mafita ga matsalolin. 'Yan Najeriya mazaunan ƙasashen waje kama daga Qatar, Saudiya, Brazil, Amurka, Birtaniya, Faransa, Jamus da dai sauransu sun bayyana irin yanayin da suke samun kansu a ƙasashen da suke zaune, musamman idan wa'adin sabunta fasfodinsu da shaidar zama ya cika ba su samu sun sabunta ba akan lokaci sakamakon jinkiri daga ofisoshin jakarancin Najeriya waɗannan ƙasashe, kamar yadda suka yi ta fuskanta musamman a baya-bayan nan inda suka buƙaci gwamnati ta samu mafita mai ɗorewa.
Since October last year up until now, we have about 1,500 Nigerians who have registered for passport including newborn.
A yayin jawabi a lokacin taron, Minista Rauf Arebeshola ya bayyana cewa baya ga samun koke-koken 'yan Najeriya mazaunan ƙasashen waje da ke fama da matsalolin sabunta fasfodinsu musamman a ƙasashe da annobar coronavirus ta fakamari, ma'aikatar ayyukan cikin gida tare da haɗin gwiwar hukumar kula da shige da fice na Najeriya wato NIS ta kaddamar da fasban yanar gizo na wucin gadi da zai taimaka wajen shigowa gida daga bisani duk mai bukata ya sabunta fasfodinsa a Najeriya yayi hakan.
We are taking include A, the recent launch of electronic temporary passport. This replaces the former emergency travel code.
Shi ma karamin ministan harkokin wajen Najeriya Zubairu Dada ya jaddada mahimmancin jawo hankulan 'yan Najeriya mazaunan ƙasashen waje da aka kiyasta sun ɗara miliyan 17 su faɗaɗa bada gudunmuwarsu don zai taimaka wajen kawo cigaba da gina ƙasar musamman a wannan lokaci cike da yanayin matsin tattalin arziki.
The population of Nigerians in the diaspora, I understand, stood at conservatively about 17 million, and we value them as real catalysts for economic development of our country.
Abike Dabiri Erewa da ke zaman shugaban NITCOM ta jaddada mahimmancin gudanar da irin wannan taro na ƙarawa juna sani, tana mai cewa taron zai bada damar ci gaba da tattaunawa da 'yan Najeriya mazaunan ƙasashen waje sakamakon yadda Najeriya ke buƙatar 'yan ƙasar ta wajen samu ci gaba, musu ma na buƙatar ƙasar su a duk ƙasar da suke zaune. An daidaɗe yana kai ruwa rana tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan ƙasar mazaunan ƙasashen waje kan batun rashin inganta yanayin sabunta fasbo da sauran wasu ababen da ya kamata ofisoshin jakarancin Najeriya a ƙasashen waje su riƙa yi wajen sauƙaƙawa 'yan ƙasar da ke ayyuka da rayuwa a can. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Sarfilo da ci gaban labaran duniya.
Zartarewa ƙasa a wata mahaɗar zinariya ta kashe aƙalla mutane 15 a arewa maso gabashin Gini, a cewar gwamnati a yau Lahadi. Lamarin ya faru ne a jiya Asabar a lardin Sunguri, mai nisan kilomita 800 daga babban birnin Conakry, yankin da ke da wasu manyan wuraren haƙar zinariya. A cikin wata sanarwa, gwamnati ta ce ta fara bincike. An gano garokin waɗanda suka mutu ko mata bina daga cikin waɗanda suka rasa rayukan nasu. Wani manazonin yankin ya faɗa ta wayar ho wanda ke magana da sharadin a sakai sunansa. Raguwar tarkacen rokar kasar China ya sake shigowa duniya a yankin tekun India a cewar kafofin yaɗa labaran kasar China. Raguwar tarkacen rokar ya lalace da zarar shigowar sa yanayin duniya. Masana sararin samaniya ba su da tabbas game da wuri ko yaushe tarkacen zai sauka da kuma abin da zai faru yayin sauka. Akwai jita-jita cewa tarkacen na iya sauka a ƙasa wanda zai iya cutar da mutane da muhalli. Tarkace daga rokar ya sauka ne a tekun India kusa da Maldives bayan dawowar sa da misalin karfe 2:30 na rana a cewar kafofin watsa labaran kasar China.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Niger muka nufa, inda malamai da sauran jama'a musamman ma waɗanda ke wajejen kan iyakar Najeriya ke bayyana ra'ayoyinsu game da yadda rashin tsaro ke sawa ake takaita ayyukan ibada na goman ƙarshe. Daga birnin Gwani ga Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton.
Akan iyakar Niger Najeriya, kamar a wurare dama a arewacin tarayyar Najeriya, jama'ar musulmi sun koka da rashin samun damar yin salloli na darairayi goma na ƙarshen azumin saboda tsaro kar masu garkuwa da mutane su fake da wannan lokacin domin sace jama'a. Malam Salahuddin ɗaya ne daga cikin manyan malumma addinin Islama na Illele Local Government.
Gaskiyar magana ba karamin rashin jin daɗi muka samu kawunan mu a ciki ba na rashin hitowar mu lokutan da mun kasaba duk shekara domin gabatar da tahajjudi a cikin wayannan kwanuka masu albarka na wannan wata mai albarka. Sai dai ga ka'idar mu ta mu musulmi ta yadda da kaddara bisa da duk Allah ta'ala ya tsara al'amari, to zamu yadda da haka nan, wanda inda an ka hito wanda bai san inda duk goma na Ramadan suka fara, to zai dauki kaman ma swahiya ake ciki yadda masallatai muka cika manya da kanana maza da mata. Amma saboda wannan rashin tsaro da hirgici da Allah ta'ala ya jarrabe mu da shi, gaskiya bana jagorori na addini su ga dacewa to al'umma musulmi su ci gaba da tarawiyin su.
A nasa bangaren Alhaji Usman Giwa, ɗaya daga cikin dattawan Illele Local Government kuma dan siyasa, ya ce fatan su Allah ya kore musu wannan musibar
da yake haka mun ka samu kamu bisa ga sha'anin tsaro. Lalle gaskiya haka ne, idan abu an kashe ana yin shi cikin kwanciyar hankali, abin ya gagara zama cikin kwanciyar hankali, to kara ka yi shi inda za ka iya samun salama. Ma'ana mutane su tsaya cikin gidaddajen su roƙi Allah, da yake Allah ya yi alƙawarin ɗaure shaidan da shaidanu a cikin wannan watan domin bayu ne su samu dama ta bauta mishi. Muna kira roƙon Allah, muna kira ga al'umma da su ci gaba da roƙon Allah dare da rana. Allah Ubangiji ya yi muna maganin wannan bala'i da wannan musiba da muke ciki.
Ɗaya daga cikin abinda ke jan hankula a baya-bayan nan shine so mashiga lokacin damana da noma a 'yan kwanakin nan masu zuwa idan Allahu ya kai mu, inda masu gonakai nesa ga garuruwa ke cewa yana da wuya a tafi noma nesa ga garuruwan da suke kusa gare su. Ga shakkat masu wannan azzalumar wani kwarar satar jama'a, sai dai Alhaji Usman Giwa ya ce dole ne fa a yi noma domin talaka ba shi da zaɓi.
Maganar noma mutanen mu za su yi su yi noma, magana kaji kana jin tsoro in an ce
amma wanda an nesa da gona ce ta
rage, to gonar ka tana nesa ga gari, ai dai sai ka yi noma tunda baka zama an tsoratar da kai na sallah ta gagari ka kuma noma shi gagari ka, da mu roki Allah da duk abin da ka ba mu tsoro to Allah shi ba shi tsoro.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna daga Niger kuma bar mu sake kadawa Najeriya, inda manoma musamman ma na shinkafa ke gargadi kan sakin shinkafar da aka yi ta kamawa daga hannun 'yan Sumogal. Hassan Maina Kaina gare ka.
Tun dai bayan da gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirinta na ganin Najeriya ta samar da abinci a cikin gida musamman shinkafa, aka yi ta ɗaukar matakai don tabbatar da hakan, kamar rufe kan iyakokin kan tudu, hana fasa ƙwabarin shinkafa da sauransu. amma duk da matakan da gwamnatin ke dauka sai gashi wasu yan kasuwar na shigo da shinkafar ta haramtacciyar hanya al'amarin da yasa hukumar custom ta kai samami a kasuwar Oja Oba dake birnin Badun inda aka kwace irin wannan shinkafa da aka shigo da ita ta haramtacciyar hanya har kimanin trailer 8 wannan kuma na zuwa ne wata daya bayan da jami'an custom din suka yi irin wannan samami a kasuwar Bodija kamar yadda kamfanin dillancin labaran Najeriya nan ya ruwaito wannan batu dai ya ji hankalin majalisar dattawan Najeriya
So Mr. Chairman, distinguished colleagues, I think men of Nigerian customs also owe Nigeria.
Senator Akola Balogun kenan mai wakiltar kudancin jihar Oyo ke gabatar da korafi a gaban majalisar akan yadda yace customs sun kwace shinkafar da aka yi fasa kaburinta inda a ƙarshe majalisar dattawan Najeriya ta nemi a maidawa yan kasuwar shinkafar su nan da sati biyu to sai dai kuma wannan kuduri bai wa kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya dadi ba har ma sun kira taron manema labarai a nan Abuja ga ma kadan daga cikin abubuwan da wasu jami'an ta suka shaida mani
sunana Alhaji Abbadantata ne MD na Fusa Foods Limited wanda suke producing Fusa Crown Rice a Kano Najeriya to wannan abu gaskiya ya so sa mana rai sai muka ga indai har hakan za ta faru to mu kuma investment mu ko in ce kudaden jahannan jari da muka saka a cikin wannan harka za ta zama ta lalace inda shinkafar waje za ta dinga shigowa ta fasa kauri to ba da za a yi mu kuma mu iya you know sarrafa ta mu sai dai ita
sunana Sadiq Kasim jami'i a kamfanin Wakot Rice da take Argungu kamfani da yake sarrafa shinkafa a Kebbi State jihar Kebbi Najeriya fasa kauri abu ne da ya shafi ku wace kasa a duniya kuma duk inda ake yin shi ba a so yana tauye tattalin arziki yana karyar da tattalin arziki yana rusa masana'antun da suke cikin kasa a yau mun san cewa ku wace gwamnati a duniya tana iya kokarin ta hana yin shi kuma mu ba za mu ce mun hana ayi cinikayya tsakanin kasa da kasa ba abinda nake so shine in za a yi cinikayya tsakanin kasa da kasa a yi shi ta hanya halaliya ba ta fasa kuma ko da shinkafa ce ai mun fada tuntuntuntuni ma idan za a kawo shinkafa a shigo da ita ta hanya halaliya mun bigi kirji za mu iya takara da su a kasuwa menene suke da shi wanda ba mu da shi injinan sarrafawar ne kan shinkafan ne duk za mu iya
yanzu dai abin jira a gani shine yadda Najeriya za ta daidaita manufofinta na shigo da abinci da kuma samar da abincin domin kada a samu illa ga muradin kasa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Hassan kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodin shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
gare ku masu sauraro tare da fatan ana cikin koshin lafiya shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kamar koyaushe sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin madalla yayin da ake shirin bankwana da azumin watan Ramadana matasa maza da mata daga sassa daban-daban a Najeriya sun da kofa wajen tallata hajar su ta kafafen sada zumunta musamman don sauƙaƙawa kai da rage cinkoso na zuwa kasuwanni a lokutan bukukuwa kamar sallah to dangane da hakan shirin ya zanta da masu ire-iren wannan kasuwanci da masu siyan da ke bi ta kafafen sada zumunta
sunana Hawa Muhammad Adam wato CEO MJ Collections Fabric gaskiya dai a matsayina na yar karama yar kasuwa kuma wannan cinikin sallan zan iya cewa alhamdulillah ba sai na bude shago ba yanar gizo ya zo da muhimmin sauki sosai ya kuma zo da alfanu sosai ta hanyar cewa ba sai na fita da kaya na kowa ya gani ba asali ciniki ne da mutane ba sai na yi a gari daya ba idan duk inda na tura hotunan kayayyaki na social media ina duk wanda ya gani a page na zai biyo ni yana son hoton sannan zan yi ciniki zan sa dari riba na wanda ba lalle ne na gaishe ba ban san shi bai san ni ba ba gari ɗaya muke ba zan yi mishi delivery ta tanya turawa ta mota zai je ya same shi gaskiya ba karamin sauki yazo da shi ba yanzu hotuna kawai su suke siyar da kaya to duk wanda yake da interest zaki siya sa nan banki zai biyo ki za ku yi ciniki zaki sa dan ribanki sai tura miki kuɗin shi zaki siya zaki tura mishi zai kuma karba duk inda yake kuma yawanci zaki ga idan muna yi delivery din mu wanda zaki ga idan ya shahara ma zaki ga free delivery ne ko ina yake
sunana Aliyu Musa Ali wanda aka fi sani da Haider CEO kuma na Haider Real Boutique kamar wannan shekara ji bamu taba samun ciniki wanda baka ma taba sanin sa daga ko ina ba zai sa ma kudi kawai zai ga ya ma inda za a kai ma kaya baka san shi ba bai san ka ba haka gashi nan dai ko da yaushe receiving alert nake duk wanda muka yi magana da shi a WhatsApp because ina Twitter ina Instagram muna Facebook duka na wannan kamfanin namu sai shekara ta zo mana da wani tsari na Avaya challenge so kaya na shekara uku da ban saida su ba yanzu na saida su an yi lockdown last year kuma bamu samu wasu kaya sun dan fita gaba ɗaya ba to na last 2 years ma duk suna nan kuma a lockdown aka zo aka samu wannan matsaloli to amma dai yanzu in fact kayan da yanzu nan ake ta tura mun ma ana nema gaskiya babu saboda kaya na almost na cinye su gaskiya so ba abin da zan iya cewa a social networks gaskiya sai dai alhamdulillah
Sunana Hawwa Adamu Bello CEO Kulit Hijab kuma sana'a ta ina sayar da hijabai da galalluka da abayoyi da wasu kayan sawa na mata gaskiya social media a yanayin yanzu ta ingantar da kasuwanci sosai a watan Ramadan da muke kowa sauki yake nema a yanayin yanzu kuma sanadiyan wannan watan Ramadan da muke kowa na neman ladar da albarka kuma na bada discount akan duk kayan da nake siyarwa saboda mutane su samu saukin siya kuma a lokacin zafi muke ga azumin ga sallah kusa social media ta riga mutane aikin zuwa kasuwa siyan kaya mutane za su siya kaya ba tare da sun sha wahala ba aiki na kawai in dau hoton kayan da nake siyarwa na daura akan social media watan Instagram ko WhatsApp sai mutane su gani su tambaya tare da sun gaya mun face din da suke so sai ni kuma na gaya musu nawa kayan da kudin turawa watan delivery sai tura musu duk inda suke
sunana gidatsu marafa to ni na aminta da sayan kaya ta hanyoyin na sada zumunta saboda a lokuta da yawa ka same shi ta wayannan bangarorin ma ya fi sauki da ka je kasuwa ka saya sai dai matsala ɗaya da akan fuskanta shine wasu lokuta abinda ka ganshi aka turo maka ba shi in ka saya da ka samu ba so ko ka samu yanayin quality din ba shi bane a jiki so da yawa da ka ga mutum ya sai abu amma daga baya ya zo yana complain da shi in kuma mayarwa din ne ma abin da ya duba wani cika yiwuwa ba so ba lalle bane ka mayar a refunding maka kuɗin ka on time ba akwai kayan da kwanan nan mun sai shi dogon riga ne ma yanda suka turo mana shi online ba haka muka samu kayan ba mun sai shi don kusan 20,000 kuma sai an yi a hankali saboda gaskiya akwai kafofin sada zumunta wanda suke gaskiya in ka sa kuɗin ka to sai dai a hankali gaskiya
sunana Fa'iza Nasir mazauniyar garin a garin Abuja kamar ni a yanzu idan ina buƙatar sayan atamfa ne ko kuma takalmi ko kuma wani abu makamancin haka mafi yawanci ba na zuwa kasuwa saboda a gani na ɓata lokaci ne idan na ɗan duba peji hakan nan na masu sai da kayayyakin nan na ga akwai gaskiya al'amarin su farko abin da nake dubawa kenan don wani lokaci za ka yi tsayayya a sannan kuma ka ga cewa wani lokacin jibu ne kawai dai suna fakewa da suna sai da kayan nan alhalin ba tasu ba ce sai na duba na gani tukunna idan har abin akwai gaskiya a ciki sannan sai na ba da kuɗi na sai na yi order sai a kawo mun har inda nake
hakan dai take masu sauraro kun dai ji daga yan kasuwa da masu siyan baki ɗaya a nan shirin zai dakata a wannan makon sai mako na gaba da yardan Allah za a ji mu dauki da wani sabon shirin amma yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiyyah Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi da kuma fatan za a yi bukukuwar karamar sallah cikin koshin lafiya bi salam
a gaida Shamsiyya yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email Za mu fara ne da sakon haɗin gwiwa daga Sani mai langelange a wuri Ali Usman ta lafiya da Zairi Bala kofa sabuwa. Masu cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku ba mu dama mu jajanta wa iyalai da ƴan uwan tsohuwar ministar mata a Najeriya Aishatu Alhassan wanda Allah ya yi warsuwa. Da fatan Allah ya gafarta mata dukkan kurakuranta albarkacin wannan wata na Ramadan mai alfarma. Sai kuma Shehu Adamu Rijau mai cewa sashin Hausa na muryar Amurka na shigo wannan filin a yau domin miƙa sakon ta'aziyya ga dokacin al'ummar Najeriya baki daya. Bisa ga babban rashin da muka yi na tsohuwar ministar mata Aishatu Jummai Alhassan wato mamar Taraba wadda Allah ya yi wa rasuwa jiya Juma'a a ƙasar Masar. Ubangiji ya jikanta ya sa ta huta amin. Sako na gaba ya fito ne daga Zainab matar Husaini Ali mai gishiri Rijau mai cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ina so ku bani dama domin miƙa sakon ta'aziyya zuwa ga ƴan uwa da iyalan tsohuwar ministar mata wato Hajiya Jummai Alhassan wadda Allah ya yi wa rasuwa jiya Juma'a. Hakika mu mata mun yi rashin jaruma a siyasar Najeriya da fatan Allah ya jikanta ya sa can ya fi mata nan mu kuma ya sa mu gama da duniya lafiya. Yanzu kuma ga fadalar Ramadan albarkacin wata mai tsarki na Ramadan.
Sunana Muhammad Suleiman Abu Suleiman babban limami na masallacin Sarkin Musulmi Bello dake Kaduna. Dangane da falalan watan azumi, alhamdulillah wata ne mai albarka, ta ne mai falala domin a cikin shi ne aka saukar da Alkur'ani mai girma. Allah madaukakin sarki yana cewa shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, wato watan azumin Ramadan wanda a cikin shi aka saukar da Alkur'ani, kuma a cikin dai daya aka saukar da Alkur'ani. Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr, Allah ya ce mun muka saukar da Alkur'ani a cikin daren lailatul qadr. To idan muka lura falalan wannan watan azumi, sai mu ga saukar da Alkur'ani da aka yi a cikin wannan watan azumi ya sa watan ya zama ya fi kowanne wata daraja. Saukar da shi a cikin daren lailatul qadr sai ya sa wannan daren ya fi dukkan sauran darare daraja, domin lailatul qadr khairun min alf shahr, wato yin ibada a cikin wannan daren kadai ya fi watanni dubu, ma'ana wata dubu kusan kwatankwacin shekara 84 da wani abu aka ce ya ga haka. Sa'annan annabin da aka saukar da Alkur'ani mai girma sai zama shine shugaban annabawa gaba daya, saboda ba wani annabi da ya kai shi daraja. Al'umman da aka saukar da Alkur'ani shine mu al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya nuna cewa mun fi kowace al'umma daraja. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kuni fiyayyun al'umma da aka fitar a cikin dukkan al'umman duniya, domin kuna ganin mutane sun daina yin aikin alkhairi sai ku ce ku yi, kuna ganin mutane suna yin sharri sai ku ce su daina. Wa ina muka samu wannan Alkur'ani? Ta Alkur'ani ne ya sauka a cikin wato watan azumi. Shi yasa watan azumi ake so mutum ya yi ibada, ake so mutum ya zama mai tausayi, mutum ya zama mai juriya, ake so mutum ya zama mai hakuri, mutum ya zama mai taimakawa al'ummarsa. In an maka laifi kai hakuri ka yafe, makwautanka ka lura da su, marayu ka lura da su, matan da aka mace aka bar su da ƴaƴaye su ma zaurawa ne suna buƙatar kulawa, a kula da su. Musulunci yana son wanda ba musulmi ba ka jawo shi kai mishi mu'amala mai kyau, kai mishi murmushi. In an zo abincin ranar sallah ka iba ka kai mishi, ka ja shi a jiki ku yi mu'amalar ku. In ya yarda ya karɓi addinin musulunci, in bai yarda ba ku yi zaman lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama da ku, ina miƙa ta'aziyyata ga al'ummar Masihiyawa a Najeriya da ikkilisiyar Majami'ar Ikwa a jihar Zamfara da gidan marigayi Shibkau Mamangora, musamman ma iyalan Hajar Shibkau, Yunana Shibkau da dukkan iyalan Shibkau saboda rasuwar Mama Hadiza Shibkau Gora wadda aka fi sani da Mama Lije, wadda za a yi jana'izar ta gobe Litini a Gusau bayan addu'a a Majami'ar Ikwa. Allah ya jikanta da rahama ya kuma ba da dangana a mu. Yanzu a madadin Safilu Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Linus Safilu da ya hada, da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri da fatan za a sha ruwa lafiya. Wassalam.